السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للرياض الذكر والذاكرين أن قام سوء البركة باين قوديا دي بوغ ألا مدوك كنسلكي وندي ساك داومنا درايو كمو كما ريد مكا سابع إن شاء الله أيو زام تتسونا شي غباني غمدا بسند مكا دوكو نا أمراض القلوب ciwuka da suke damun zukatan bayi, ma'ana kamar yadda muka ji a baya cewa cuta mafi girma da yake damun zuciyar dan adam shine cuta na shirka ko kafirci. Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da nau'ukan ambaton Allah mabambanta, ko kuma daga cikin falalan ambaton Allah da mutum yakan yi azkar wanda yake magance mishi wannan cuta, wanda in ba wannan ambaton Allah bane cutar nan ba zai warke ba, Allah ya tsare. To baitin waɗannan da muka ji kaman shirka, kafirci, munafunci da makamantansu, akwai kuma cuta har ila yau wanda su ba su kai wa'ancan girma ba, sai dai su ma komai ƙarancin cuta, ai ba a raina shi ko wanda ya kwanta bai da lafiya da wanda yake fama da ciwon kai yana iya yawo, dukkan su dai suna jin jiki. To haka zuciya komai ƙarancin cutar da yake damun shi, to wannan illa ne ga mai wannan zuciyar, kuma zai iya zama mishi illa tun daga nan duniya har lahira. Daga cikin su akwai cuta na kiyayya da kuma cuta na hasada. Akwai inda suke da kamanceceniya, akwai kuma inda suke da ainihin wato bambanci. Haka siddan zaka iya wayan gari sai ka ji a cikin zuciyanka kana kin wani dan uwanka, to wannan ba ƙaramin hadari ne ga rayuwanka ba. Akwai waɗanda suke shari'ar musulunci ne ma ta shar'anta a kyamace su, su ne waɗanda suke maƙiyanmu na addini, kafirai da waɗanda suke ainihin wato mushrikai cikin yahudu da nasara. Qur'ani ya nuna mana cewa waɗannan wato suna da adawa da addininmu, to a nuna musu kiyayya, domin mumini tsakanin shi da ɗan uwan shi ƙauna ne da soyayya. To duk sanda ka ga zuciyarka ta fara kin wani musulmi, to ka fara fama da wannan cuta na zuciya kenan, Allah ya tsare. Haka har ila yau duk sanda ka ji zuciyarka bai kin kiyayyan wannan musulmi da ka ji zuciyar na ji, sai ka ji kuma yana jin takaicin danne wannan musulmin zai samu wani alkhairi da Allah ya mishi, har ka fara tunanin wannan abin alkhairin, wannan arzikin ina ma da yi asarar shi, ko kuma kai ne ka fi cancanta ka samu wannan alkhairi. Cutar hasada kenan. To waɗannan cututtuka gabaki ɗaya jama'a suna hallaka musulmi. Da haka sai mun dage na ɗaya wajen mu daure wajen tarbiyyantar da zuciyarmu ya zama waɗannan cututtukan ba su shige shi ba. To idan tsari shedan ya jefa maka su a zuciya, shi ne sai ka ɗauki mataki na waɗannan ambaton Allah, da izinin Allah za ka ji Allah ya yaye maka su. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma tun daga cikin Alkur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa fa in ma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah. Wani lokacin shaytan ne kawai sai ka ji ya jefa maka kiyayyan wani, kana ganin shi sai ka ji ba dadi, kana ganin wani alkhairi da ya same shi sai ka ji ba dadi, to sai kai marmaza ka nemi tsarin Allah daga shaytan jefafe. Shaytan ne yake neman ya saka ka cikin wannan halaka. Bayan wannan akwai lokacin da sai ka dage kana ta addu'a Allah madaukakin sarki ya cire maka wannan cuta na zuciya. To akwai kuma ambaton Allah wanda mutum zai iya yi kuma amfani da shi. Sannan jama'a mu sani baitin wato irin abin da yake faruwa na wannan damuwa da zaka bar zuciyarka a ciki, to akwai kuma tasiri da ainihin wato yakan iya bayyana a zahiri ko daga abin da zaka furta a baki sakamakon wannan kiyayya ko hasada da kake ma wannan ɗan uwanka musulmi, ko kuma game da kallon shi ma da zaka yi, irin kallo na bakin ciki da damuwan nan. To idan mutum ya kasance yana da matsala ta ainihin wato a kambin baka, to yana iya shafan shi. Irin haka ne kafirai suka zo su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bada labari cewa wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Kafirai sun san akwai wannan ainihin wato a cuta, dan haka idan suka ga manzon Allah sai su sahararin shi, suna ta kallon shi wai suna fatan kambun bakan su ya shafi manzon Allah. shine Allah yake lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majid duk da suka ji manzo Allah na karatu sai su ji tashin hankali to idan ya kasance kai ma kana fama da irin wannan matsala to daga cikin abubuwan da shari'a ta kawo na ambaton Allah bayan isti'aza da zaka rinka nema to sai ka rinka fadin kalma mai kyau kana yin addu'a ma'ana ga wannan dan uwa naka ko kuma ga wannan abin alkhairi da kake gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kama yadda Imam Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ruwaita a cikin hadisin Imam Muslim yace mutane sun kasance idan suka ga wani abin wato yabanya ma'ana noma ko gona ko wani dukiya a lokacin abin yayi kyau yayi sharshar yayi ma'ana yana ɗiban fuska to sai su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sai su nemi manzon Allah ya sanya musu albarka a wannan abu ma'ana kaga ana neman albarka da manzon Allah sai yake da rake na ko duk wani abu nasu wanda suka ga ya ba su sha'awa sai su zo wajen manzon Allah ya manzon Allah kai mana addu'a game da waɗannan fa annabi sai ya yi wato faɗi waɗannan kalmomi yana cewa Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka sanya mana albarka a cikin ainihin wato shuke-shuken mu ko kuma gonakin mu wa barik lana fi madinatina Allah ka sanya mana albarka a wannan gari namu ya zama muna samun alkhairai wa barik lana fi sa'ina Allah ka sanya mana albarka game da sa'in mu da muke yin awo da shi wa barik lana fi mujina Allah ka sanya mana albarka a cikin mudun idan kuka dubi kalman da manzon Allah ya ta maimaitawa a cikin waɗannan addu'o'i shine ne Allah ka sa mana albarka wannan kalman na Allah ya sanya albarka yana magance waɗannan matsaloli jama'a da haka duk wani abin alkhairi da ka gani duk wani dan uwanka da kaga ya baka sha'awa sai ka rinka cewa Allah ya sa albarka yaro ne karami kaga yaron ya baka sha'awa ka ji dadin abin da yaron ne yayi sai ka kira yaron ka ce mishi Allah ya sa mishi albarka wata rana wani sahabi ya ga wani dan uwan shi a bakin kogi haka kora shi yana dan wanke jikin shi sai fatan jikin ya bashi sha'awa ashe a zuciyar shi yare cewa kai wannan fata ko yayi kyau sai ya wuce wucewar shi ke da wuya sai wannan ya fadi yana makarkata kaman rai zai fita a jikin shi nan da nan aka kwashe shi aka kai shi wajen manzon Allah manzon Allah yace lafiya me ya faru kace haka kawai yana bakin teku yana rafi ko kogi yana wanke jiki muka ga yayi kyau ya fadi Annabi yace babu wani wanda kuke ganin sai sakamakon shi ne haka ya same su kace ba wani abu sai dai wani ne kawai muka ga ya wuce Annabi yace aje a kira shi kai ne yasa kake son ka kashe dan uwanka haka Annabi yace sai manzo Allah ne nayi ba abin da nayi nage ga fatan shi ne nace kai kaga wani fata kyakkyawa gwanin ban sha'awa iya abin da na faɗi kenan manzo Allah yace ai shine kashe shi da kake son kai wahalla barakta dan ne baki Allah ya sa albarka ba kalman Allah ya sa albarkar nan sai kashi ya magance wannan matsala wanda ainihin wato yake iya faduwa sakamakon abin da ido ya gani ko abin da baki ya gani da haka jama'a mu yawaita fadin wannan kalma a duk abin da muka gani irin wannan hatta wasu yara kanana musamman jarirai idan aka yi haihuwa ana zuwa barka ana zuwa taya murna kallo da mutane suka yi yana iya ainihin wato yin tasiri akan yaran sai kaga yaro ya an haife shi lafiya lau yana da cikakken halitta komai amma daga bayan lokacin da aka gama zuwa barkar nan sai a ga ya kama wani ciwo da ba a san kanshi ba aje nan aje can gaba ɗaya shi kenan yaron sai ya rikirkice wannan lafazi na albarka ne ba a yi to iyaye ko kuma waɗanda suke da alhaki na waɗannan abubuwan su ma a karan kansu sai su rinka yi wa waɗannan yara addu'a na neman tsari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tara yaran shi ko kuma jikokin shi Al-Hasan da Al-Husayn yana cewa u'idukum bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wannan kai ma an kana yi kana yi wa yaranka garkuwa ko kan da garki ko kuma an yi wato rigakafi kenan idan Allah madaukakin sarki ya yarda babu wani abu na sharri da zai same shi Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriyar mu sai mu kara dajewa da waɗannan zikirori da kuma waɗannan addu'o'i da izinin Allah za mu samu tsari mu samu kariya assalamu alaikum wa rahmatullah